Madalla jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na Allah daya gare bamban a wannan makon na yada zango ne a kasar Luxembourg dake nahiyar Turai kasa ɗaya tilo a duniya da ƴan kasa har da baki kamar ni ke mora duk ababen hawa ba tare da sun biya ko sisi ba
akwai san da muka shiga tare da abokan aiki mun saba a jamus sai mun yanki tikiti kan mu shiga jirgi ko bayan ka shiga jirgin ko bus sai ka yanka walau gurin driver ko a jikin mashin to wannan da muka shiga sai muka ga babu ba a samar da inda zaka danna ka yanki tikitin ba sai dai muka yi tambaya aka nuna mana ai babu bukatar yanki tikiti sai abin ya bamu mamaki sai muka ji wani jiban barkwai muka ji daban
Luxembourg dai karamar kasa ce mai dimbin arziki kasa ce mai abubuwan ban sha'awa
jama'a assalamu alaikum sunana Dr. Hayya Abubakar Yabo ni mutumin Najeriya ne daga jihar Sokoto kuma ina nan zaune a kasar Luxembourg
to bakon mu na wannan makon kenan sai a biyo mu don jin tasirin wannan gara basa ga ƴan kasa da ma tattalin arzikin kasar ta Luxembourg a cikin shirin na Allah daya gare bamban tare da ni Ramatu Garba Baba tun dai daga shekarar 2020 gwamnatin kasar ta Luxembourg ta aiwatar da dokar da ta mayar da ababen hawa a kasar kyauta tun wancan lokacin an ga karuwar masu yawon bude ido a kasar da ke iyaka da Jamus da Faransa da kuma Belgium
Ich bin Afaf, ja, also ich habe Luxemburg eigentlich mehrmals besucht. Es ist eine sehr kleine.
Sunana Afaf, ni ɗaliba ce a kasar Austria. Sau biyu ina ziyarar Luxembourg kasa ce karama kuma mai kyan gaske. Abin da ya fi ban mamaki shine ba a biyan ko sisi na ababen hawa a duk fadin kasar. Da farko ban yarda ba gudun kada a cinye tara kamar yadda ake a Austria. Haka nayi ta tambaya har na gaji daga karshe kudin hotel da abinci kawai na kashe. Idan na sake samun dama zan sake kai ziyara Luxembourg.
Sunana Aliyu Abdullahi Imam. Ina zaune ne a kasar Jamus. To a gaskiya abubuwan da suka fi jan hankali na dangane da kasar Luxembourg sune harkar sufuri da kuma yarukan da ake yi a kasar. Akwai san da muka shiga tare da abokan aiki mun saba a Jamus sai mun yanki tikiti zamu shiga ko bayan mun shiga ka yanki tikitin a cikin jirgi ko bus. To wannan da muka shiga zai muka ga ba amma samar da abin da zaka yanki tikitin da shi ba. To wannan sai ya bamu mamaki har muka yi tambaya. Sai aka nuna mana ai babu bukatar yanki tikitin. Sai kowa ya kalli juna. To abin ya bamu matukar sha'awa kuma ya burge mu. Kuma sannan zaka ga jiragen su ko buses din su tsaf tsaf kamar sabbi fil zaka gansu. Babu matsala a bus stop ba wani dogon jira. Za su zo akan lokaci domin ma ba ma su da yawan al'umma.
Madalla. To yanzu sai a gyara zama don ji daga bakin Dr. Yahya Yabo yanda tsarin sufuri yake a kasar da irin tasirin da matakin ya yi ga tattalin arzikin kasa da kuma rayuwar al'ummarta.
Lokacin da na zo a shekara ta 2018 idan mutum zai shiga bus ko zai shiga train ko zai shiga tram wato jirgin kasa kenan mai tafiya akan titi duka zai biya kuɗin ticket. Euro 2 so kwatanci da kudin Najeriya na yanzu exchange na yanzu zai gama kenan kusan 3,000 zaka iya shiga train ko tram ko bus kai awa 2 bayan awa 2 kuma sai ka saki sayan wani idan kuma kana son kai amfani ka sayi ticket na yini gaba ɗaya zai kama euro 4 kenan kusan kamar 6,000 haka na naira kamar jirgin kasa shi mafi yawanci yana hada manyan birane na cikin kasar kenan daga wani babban gari zuwa wani gari kuma gaskiya ba irin wasu kasashe na Turai ba yana zuwa cikin lokaci babu irin cunkoso sosai da yake kasar babu mutane da yawa so mutum zai iya shiga hankalin cikunce wasu ma zaka ga har aiki suna yi cikin shi jirgin kasar daga wani bangare zuwa inda za su je sai su ma akwai buses din da ke zuwa daga garuruwa zuwa shi babban birnin garin suna koma akai-akai kusan so wasu so biyu so uku so hudu a cikin awa daya. Su ma gaskiya ba su da cinkoso, kuma mafi yawancin su za ka ga sabbi ne ba tare ba su da wata matsala. Sai shi kuma Trump shine wanda za ka ganshi kamar yana da taragon jirgi akan titi, ake dasa wannan tarago nashi wanda mota ma za ta iya bi kai ta wuce, shi ma zai zo ya wuce. So shi ma yana yawo cikin garin, kuma idan yana tahiya ko da yaushe shi ake ba dama kamin motoci su wuce. So shiga mutum ya shige shi ya fi mishi sauki ya yawata cikin garin da a ce ya shiga mota, saboda mota ana tsaye da ita akai-akai da sauransu. Kuma nasu gaskiya yana ɗaya daga cikin sabbin technology da ake da na Trump, fasahar da ake da za ka ji bai da wata ƙara sosai, kuma da cikin shi da wajen shi an ƙawata shi sosai matuƙa. Da tafiya ta tafiya bayan an samu canjin gwamnati, sai sabo gwamnati ta zo da nata tsayi, wanda da yake wannan gwamnati gamin gambiza ne tsakanin jam'iyyu guda uku. Ɗaya daga cikin jam'iyyun yana ɗaya daga cikin alƙawullansu na yaƙin neman zaɓe cewa za su mayar da harkar sufuri kyauta. So wannan ma yana ɗaya daga cikin bambancin siyasa za a ce tsakanin ƙasashenmu da kuma nan Turai. Bayan ita wannan jam'iyya ta shigo cikin gamin gambiza da aka yi na gwamnati, ta tabbatar da wannan alƙawari da suka yi na ɗauki kuɗaɗen sufuri ya tabbata. Kuma bayan 'yan watanni da kafa wannan gwamnati, aka sanar cewa babu wanda zai sake biyan ko sisi domin ya shiga train ko ya shiga jirgin ƙasa kenan, ko bus ko tram. Amma idan mutum zai shiga first class na jiragen ƙasa, to shi zai biya kuɗi kamar yadda aka saba biya can da. In dai za ka shiga sauran ɓangarori na jirgin ƙasa ɗin ko kuma bus ko tram, ba za ka biya ko sisi ba.
Ya jama'a suka karbi wannan labari, kai a matsayinka na bako a wannan lokacin, ya ka ji da wannan labarin?
A gaskiya mun ji daɗi sosai. Su mafi yawancin mutanen ƙasar za ki ga suna amfani da motocinsu ne. To yana ɗaya daga cikin ma abin da yasa ake son su ba amfani da motocin, domin su rinka shiga bus da tram da sauransu, domin a rage cunkoso cikin gari. So su ba su damu sosai ba da shi harkar sufurin. Mafi yawanci mu ne baƙi da sauran mutane ke amfani da shi. So gaskiya mutane sun ji daɗi sosai, kuma an ɗan samu canji na yanayin mutanen da ke shiga waɗannan harkar sufuri ɗin zuwa wurin aiki. So maimakon su yi amfani da motocinsu, yanzu sai suka dawo kuma suna amfani da waɗannan harkokin na sufuri na gwamnati.
To kamar yadda aka ji dai, gwamnatin ƙasar Luxembourg dai ta ɗauki matakin ne a ƙoƙarinta na magance illoli da hayaƙi mai gurɓata iska ke haifarwa. Amman kuma kamar jifar tsuntsu biyu da dutse guda ta yi, ganin yadda masu yawon buɗe ido ke tururuwa a ƙasar.
Mutane ne a cikin ƙasar masu targon baƙi sosai, mutane masu karamci, kuma ba irin wasu ƙasashe na Turai ba, suna jin yaruka daban-daban. Idan kana jin yaren Turanci ko Jamusanci ko Faransanci, duka mutanen Luxembourg suna jin waɗannan yaruka, ba za ka ɓace ba. Idan dai za ka tambayi mutane da kowane irin yare, mafi yawancin suna jin waɗannan yaruka, kuma za su ganar da kai hanya. Sannan kuma shi ma kanshi tsarin sufuri ɗin yana da tsari mai kyau, wanda ko ina an nuna alamomi da sauransu waɗanda za su taimaka wa mutum. A Luxembourg gaskiya babu yawan tashin hankali, babu fitintunu, babu tsangwama irin tsangwamar da ake yi wa mutane masu baƙar fata haka da sauransu. Gaskiya ba su da irin wannan tsangwama, suna da karanci kamar yadda na faɗa tun farko. Kuma su ƙasa ce wadda manufar ƙasar ma babu yaƙi ciki, babu fitina, babu komai. So suna da baƙi daga ƙasashe daban-daban, mutane da yawa ma suna baro ƙasar Amerika da Ingila su zo su zauna nan.
kara sun yi gaskiya shakka babu Allah daya gare bamban to da haka ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin na wannan makon a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka Famatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Luxembourg